Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da suba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda. Jeli Trump Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani ga musayar bayanai da fayyace gaskiya. Haka kuma za a ji masu zanga-zanga a Myanmar sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta dauka na tsawaita tsare hambararren shugaba har zuwa ranar Laraba.
Wari lai a cikin shirin za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaɓin Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya, wacce ita ce ta farko da za ta rike wannan mukami daga Afirka. To shin kowane irin alfanu nahiyar za ta iya samu?
Ba su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Afirka ba, a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu.
To tuni dai haffa da gwamnatin Najeriya ta mika saƙon taya murna ga tsohuwar ministan kuɗin.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta Dr. Okonjo-Iweala a matsayin ƙwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard.
To muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin, baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu Turkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiya ta dora akan mayakan Kurdawa abin dariya ne. Ku Amurka kun ce baka goyen bayan ƴan ta'adda, alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su, a cewar Erdogan jiya Litinin a cikin jawabinsa ga magoya bayansa da ya ce ƴan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan Kurdistan ko PKK wacce ta kwashe shekaru gwammai tana tayar da kayar baya a kudu maso gabashin Turkiya. Erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular Turkawa a hannun MPKK, mun yi Allah wadai da wannan matakin da kakkausan murya. Amurka da tarayyar Turai da Turkiya na ɗaukar PKK a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London, lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwanan a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House Jake Sullivan ya ba da wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki, shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken COVID-19 ta fara samowa, kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararren shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. A Mandalay, sojojin sun yi amfani da harsashen roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin Myanmar. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni. Kafofin yaɗa labarai sun rawaito cewa a Yangon, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya Litinin saboda dalilan da suka haɗa da kasancewar motocin soja a kan titunan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa. Matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. Kamfanin AstraZeneca da ke Koriya ta Kudu da kuma cibiyar Serum ta India ne suka samar da alluran. Wa'anda WHO ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru 18. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta kwashe ƙasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta ba da izinin amfanin gaggawa da su. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin COVAX ke samarwa zuwa ƙasashe masu matsakaici da masu ƙaramin ƙarfi. Amincewar ta kuma bai wa ƙasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gida don shigowa da gudanar da alluran. Bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar Ebola a Guinea, hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na Goke da ke Zikore a ranar 14 ga watan Janairu. Dangane da sabon rahoton da aka samu, ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta sanar da cewa tana haɗa kan wani shiri don magance barkewar cutar a Guinea. Daga abubuwan da suka gabata, mun san cewa saurin tunkara na da muhimmanci domin a samu daƙile yaduwar cutar da kuma samar da magani ga mutanen da suka kamu da cutar, in ji Frederick Van, shugaban ofishin ƙungiyar a Guinea. Ya ƙara da cewa, mun kuma san cewa yin hulɗa tsakanin al'umma yana da muhimmanci.
Ga gaida Sarfilu Hashim Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaben da aka yi wa Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya WTO, wacce ita ce 'yan nahiyar Afirka ta farko da za ta fara rike wannan mukami, har ila yau mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar. A wata zantawa da muka yi ta wayar tarho da masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu, na tambaye shi irin alfanun da nahiyar Afirka za ta iya samu daga wannan mukami, amma ya fara da bayaninsa ne kan yadda ya kalli wannan zaɓi.
Wannan wato babban zaɓi ne wanda bakin fatan duniya ya kamata ya alfahari da shi, saboda kasancewanta wato ita wannan mata ƙwararriya ne wanda ta kuma rike manya-manyan mukamai na tattalin arziki a ƙasanta da kuma hukumomin kasuwanci na duniya da kuma hukumomin kuɗi na duniya. To kasancewanta bakar fata kuma da ta fito daga Najeriya nasara ne ga ɗan Najeriya a yau, kuma zai buɗe wani babban shafi akan abin da ya shafi ƙwarewa akan tattalin arziki da kuma ƙwarewa a kasuwanci, kai har ma ƙwarewa na mu'amala tsakanin mutane, saboda a yanda aka ciro ta wato ba ƙaramin yaƙi aka yi mai girma ba, wanda kuma gwamnatin Najeriya ta ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan nasara. To amma nasaran ta zamu alakanta shi ne da irin kokari da Kofi Annan yayi, wanda yake shi ma bakin fata ne mutumin Ghana, duk da yake shi bai rike irin mukamai da ta rike ba a yankin da ya fito. To amma ya rike wato Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma yayi abubuwan da aka tabbatar bakin fata suna da zimma, suna da himma, sannan suna da aminci wajen gudanar da ayyukansu.
Kamar akwai wata hanya ko wasu hanyoyi da nahiyar Afirka za ta iya amfana da wannan mukami da ta wato da yadda ta samu?
Wato ita Afirka dama tana kasuwanci da duk yankin duniya, kuma ba yankin da yake duniya wanda bai kasuwanci da Afirka. To amma an ta kwaran Afirka musamman a yanda ake kasuwanci da irin abubuwan da ake kawo Afirka, da kuma karya dokokin kasuwanci musamman manya-manyan kasashen da suke kasuwanci da Afirka, wato misali kamar kasan China, yanda suka kware da fahimtar irin talaucin da ke Afirka da kuma irin kayayyakin da ba a yin su masu inganci wanda ake kawo su a Afrika madadin a gina tattalin arzikin Afrika a bar mutane su ci amfanin kudaden su sai kasance ana saida musu da kayayyakin da ake kwace musu kudade ana jefa su cikin talauci to yanzu Afrika suna da amintacciya wanda idan suka gabatar da irin waɗannan korafe-korafe na abubuwan da ake kasuwanci za a ceci tattalin arzikin mutanen Afrika sannan kuma idan suka dake a wannan yarjejeniya na kasuwanci to ba su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Afrika ba a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar mutane wanda za a gina mutane a harkar lafiya za a gina mutane a harkar ilimi za kuma a koyar da mutane ƙananan masana'antu yadda za su haɓaka su samu riba su ma su girma sannan su yi kasuwanci kafaɗa da kafaɗa da sauran iri-irinsu da ke duniya.
To a irin taka mahangar kana ga kaman wadannan irin kalubale za ta iya fuskanta a wannan ragamar tafiya da aka bata a kungiyar tattalin kayyaki ta duniya.
Wato duk abin da ita Professor Ngozi za ta fuskanta a yanzu yana da alaka ne da irin wahalar da ta yi kafin ta sami wannan mukami duk kasashen da suka bata wahala kafin su yarda da ita to kuma za su bata wahala wajen kurda na waɗanda za ta yi da wasu ƙasashe. Sauran ƙasashen da za ta fuskanci ƙalubale da su su ne ƙasashe kamar waɗanda suke da alaƙa da wato wannan ƙungiyar ta OPEC kamar misali Russia wacce ta dage lokaci mai tsawo ta ki shiga cikin kungiyar OPEC ta kuma koma lokaci-lokaci tana mu'amalan kasuwanci da OPEC domin a daidaita farashi.
Malam Yishau Aliyu kenan masani a fannin tattalin arziki a Najeriya. To jin kadan bayan samun tabbacin wannan mukami, fara gwamnatin Najeriya ta taya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala-Manna saboda zaɓarta da aka yi a matsayin wacce za ta zama sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya WTO, kamar yadda fadar ta fitar a wata sanarwa a jiya Litinin. Ga Yusuf Aliyu Harande da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta taya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala-Manna murna ne cikin wata sanarwa da fadar ta fitar dauke da sa hannun kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta Dr. Okonjo-Iweala a matsayin kwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard kana har ila yau ya ce tana da kwarewar da za ta kai duniya ga gaci. Ya kuma kara da cewar tarihin da ta kafa wajen rike gaskiya da burin ganin ci gaban al'umma zai ci gaba da sama mata mafita a harkokinta na rayuwa da kuma yadda za ta taimakawa al'ummar duniya. Shugaban na Najeriya kuma ya yi fatan cewar Dr. Okonjo-Iweala wacce ta taka rawar gani wajen samar da sauye-sauye a fannin tattalin arzikin Najeriya a mukamai da ta rike na ministan kudi da ministan harkokin waje zai ba ta damar da za ta yi zarra a wannan sabon mukamin nata tare da inganta wannan nauyi da aka ɗora mata na samar da daidaito a cibiyar kasuwanci ta duniya da yadda kowa zai amfana. Shugaba Buhari yana mai bin sahun iyalai, abokanai da takwarorin aiki wajen yi mata fatan alkhairi a wannan sabon mukamin da ta samu.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri Fulna Tsaka Mai Wuya. To a gashin gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi, wato Tsaka Mai Wuya, saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta ci gaba da samun rahotanni ne da ake ci gaba da fatattaka su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya, musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya, wato ƙasashen Yarbawa kenan. Amma kuma a ɗaya ɓangaren su Fulani su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na Fulani da fuskokin yara Fulani. Saboda haka muka ga cewa kamata mu dubi wannan matsalar ta Fulani da mu kuma dubi dukkan ɓangarorin biyu. Haka haka ne wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin. A wannan ɓangare na farko za mu fara ne da wannan tsakin mai wayar da suke ciki su Fulani ɗin. Na ganin gashi ana fatattaka su a wani ɓangare kuma ana ganin su ne suke gallaza ma mutane. Sannan za mu duba maganar da mai martaba sarkin musulmi game da halin da Fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu. Ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su kansu Fulani ɗin, sannan kuma yaya alaƙar Hausawa da Fulani? Gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar Hausawa ɗin, amma kuma galibin Hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun Fulani a abubuwan da ake zargensu da aikatawa. To wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba tare da ɓata lokaci ba ga Babangida Jibrin da bakinsa.
Zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya. Sarki bismillah.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Salisu Garba Bashan kai sarkin Fulani Shagamu kuma mataimakin ciyaman na ƙungiyar sarakuna Fulani na yankin Yarbawa.
To Alhaji Musa Jika za ka gabatar da kanka.
Sunana Musa Jika, shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma member Amnesty International.
Makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na Najeriya kuma ake alakantawa da Fulani. Da farko dai akwai sace-sace ko garkuwa da mutane, kuma akwai fada tsakanin manoma ko waɗanda ke kiran kansu 'yan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da yankin kudu maso gabashin Najeriya. Alhajinsu bashin ka, matsayinka na sarkin Fulani, ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa Fulani a Najeriya? Shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwanan nan yana cewa daga cikin mutane 10 da ake kamawa 8 zaka ga Fulani ne. Ba wai ba a san Fulani bane, amma gaskiya ne ake fadi. Bai zaka ce anan?
Eh, kamar abin da shi ai naji abin da shi sarkin musulmi ya fadi. To ka ga wa kamar da kace ana kama, kamar an kama ana kama duk yawancin ana samun Fulani ne wani bangare, amma kuma wani bangare ba duk Fulani bane. Ai da aka ce jama'a ce gaba da duk Fulani suke wannan abubuwan shine kuma mai da ana wannan abubuwan. masu kada suke wannan abubuwa ba gaskiya magana gaskiya.
Eh to Alhaji Musa Jika ka ji abin da sarki ya ce me zaka dora nan?
To na ji bayanin da shi sarkin Fulani yayi kuma mu abin da muke kallo kuma yanda muke fahimtar mu idan har kullun za a kama cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane to dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu Fulanin su kansu matsalan kansu ne saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba na farko zaka ga akasari su suke sace dabbobin ƴan uwansu na biyu kuma zaka ga kuma har ma kisan ƴan uwansu suna yi saboda dabbobi
to wannan zargi ne koko kuna da sheda
a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin Kaduna ne kuma akwai matan da take saida fura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba Fulatana ne yana da shanu sun kudare so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu sai ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga yaya ga sauransu sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka kamakamin nan da ake kai za ka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran Fulani kan akasarinsu to shi yasa al'umma sai suna kallon cewa Fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo akan cewa Fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa mu kuma muna kallon cewa tsakanin Fulani da Hausawa kusan abu ɗaya ne to har yanzu kuma shi Bahaushe yana kallon Fulani a matsayin ɗan uwansa to amma yau in ka tsaya ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani tu'annaci da yake faruwa akan Bahaushen yake karewa a hannun Fulani domin Fulani Hausawan suke kama kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kuɗin fansa a hannunsu to kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa a ta al'umman da suke jihar Sokoto mun taɓa wani shiri akan maganan Oyo ko kuma Ogun da gwamnan Ogun ya ce Fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati
ya jihar Ondo
ne abin da ya fito daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can Sokoto ya ce su da ma a Sokoton ne za a ce za a kori Fulanin su da sun yi farin ciki da haka to ka ku ga duk waɗannan waɗansu alamomi ne wanda yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka ba akasarinsu sun zama gurɓatattu a cikinsu shi yasa ma a wancan karan sarkin musulmin kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurɓatattu a cikinsu saboda suna ɓata ma Fulani suna domin Fulani ba a san su a haka ba
su amma kamar yadda ka yi bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin Fulani da Hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan Fulani da kuma Hausawa da aka san akwai daɗaɗɗiyar alaƙa da tarihi a tsakaninsu
ba wai an so mu samu ɓatawa ko kuma rashin jituwa tsakanin Hausawa da Fulani nake nufi ba abinda nake nufi shi Bahaushe har yanzu yana kallon ba Fulatani a matsayin dan uwansa ne shi yasa duk yayin da za a yi magana zaka ji an ce Hausa Fulani to amma yau malam Bahaushe ya tsinci kanshi a hannun ba Fulatani akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya to mu abinda muke tsoro anan idan Bahaushe ya fahimci ba Fulatani makiyinsa ne to abun zai yi munin da ba a tsammani shi yasa kaji sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurɓatattun cikinsu haka ma a Hausawa akwai gurɓatattu babu jinsin da babu to amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su Fulani din akasarinsu ban ce duka ba.
Wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya a wannan shiri na tsakamurwa. Allah ya kamu mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki, kuma daga cikin abubuwan da za mu duba a shiri mai zuwa shine meye matsalar Yarbawa da Fulani ne kam, da har ake samun rahotanni cewa ana kai musu hare-hare iri-iri, sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake wa Fulani a kasashen Yarbawa da wasu wuraren da ba na Yarbawa ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin Najeriya. Sannan kuma wasu na zargin cewa Buhari, wato shugaban Najeriya kenan, ba Fulani ne, to wannan yana da alaka da gallaza da ake wa Fulani? Kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan Najeriya na jihohi ko kuma na larduna-larduna, kuma akan ita sashen arewacin Najeriya ko menene? Duk wannan suna cin abubuwan da za mu duba a makon gobe, Allah ya kai mu. Yanzu kan madadin shi Babangida Jibrin da bakinsa, Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Jika, ni ne Aliyu Mustapha Sakoto a nan Washington DC. Ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sakoto. To kamar yadda wasu ku suka sani, sashin Hausa na murya Amurka ya kirkiri wasu sabbin shirye-shirye. Ga so mun tabin shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda zai zo muku a shirin mu na hatsi idan Allah ya kai mu.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma.
Yadda ake ba wa kowa aiki, mu masu na ƙasa ba a san ba mu.
Shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin ƴan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita ce
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin ƴan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda zai aika tsan da ya gama da shirin dustbin da tai.
Shirin ƴan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Dar ba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu.
Sai ya kasance tare da mu a shirin namu na hantsi. Yanzu kuma ga labari a takeice.
Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu tarkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiyya ta dora akan mayakan kurdawa abin dariya ne. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London, lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwanan a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararren shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa, matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. Bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar Ebola a Guinea, hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na Goke da ke Zikore a ranar 14 ga watan Janairu.
Kuma sauraro da haka ne mun kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙonnin ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ahmadu Ɗantalle Alain Audi da iyalan limamin Tudun Fera Sheikh Liman Sallau Abubakar da iyalan marigayi Sheikh Alhassan Sa'id sai kuma na Alhaji Sale Bayeri bisa rashe-rashen da aka yi musu duk a garin Jos na jihar Plateau. Da fatan Allah ya ji gan dukkanin waɗanda suka rasu, amin. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel wanda ya tayani gabatarwa, sai kuma Cibahiru Jojo ne da haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.